Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masuraro assalamu alaikum, barkanmu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku. Amma da farko sai kun fara da jinkakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. Kwamitin tattara bayanan sirri a Majalisar Wakilan Amurka da ke gudanar da binciken tsige shugaba Donald Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jama'ai biyu suka gabatar mai a jiya Asabar, wanda za a saurari bahasinsu a bainin jama'a a mako mai zuwa. Yan majalisa masu gudanar da binciken sun yi wata ganawar sirri a jiya Asabar tare da Mark Sandy, wani da daddin jami'i a hukumar kasafin kuɗi, wanda ake sa ran zai bada muhimman bayanai akan jinkirin bada taimakon soja da Amurka take baiwa Ukraine na kimanin dala miliyan 400 da ya kamata a ce an bada kuɗaɗen tun cikin bazara. Rubutattun bayanan da aka fitar a jiya Asabar sun ce suna cikin bayanai da aka taba gabatarwa kwamitin a wata ganawar sirri da aka yi a baya tare da tsohon jami'in hukumar tsaron ƙasa Tim Morrison da kuma Jennifer Williams, wata hadimar mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence. An shirya Morrison da Williams za su bada bahasi a ranar Talata a gaban kwamitin. Babban dalilin binciken tsige shugaban ƙasa da Democrat ke yi shine tabbatar da ko Trump din ya jinkirta bada kuɗaɗen taimako ga sojojin Ukraine ne, saboda ya tursasawa jami'an Ukraine su gudanar da bincike a kan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, wanda ake masa kallon zai zama babban abokin karawarsa a zaben shekarar 2020, da kuma ɗansa Hunter Biden alhali ko ba su aikata laifi ba. A hali da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya kai ziyarar bazata a asibitin soja a jiya Asabar, lamarin da fadar White House ta ce binciken lafiyarsa na shekara-shekara ne ya je ya yi, wanda ya saba yi, amma kuma wannan karo ya yi shi ne da sauri. Ganin cewar harkokin za su mai yawa a cikin shekarar 2020, shi ya sa ne shugaban ƙasar ya yi amfani da damar da ya samu a ƙarshen mako ya je ya duba lafiyarsa, wanda ya saba yi a duk shekara a asibitin Walter Reed, inda in ji sakatariyar labaran fadar White House Stephanie Gresham a wata sanarwa. Trump mai shekaru 73 da haihuwa ya dace ne ya gana da likitansa kwamandan sojan ruwan Amurka Sean Conley biyo bayan wani gwaji da ya masa a cikin watan Fabrairu a asibitin sojojin na ƙasa na Walter Reed da ke Bethesda a jihar Maryland. Shugaban ƙasar mai sha'awar cin jarnama, wato bai shan tabar sigari kana bai ya shan barasa, amma kuma ba shi da matsalar wato lafiya tun cikin watan Janairun shekarar 2017, sai dai a bayanan lafiyarsa na baya sun nuna yana ƙara samun yawan kitse a cikin jikinsa. Hakan ya sa ya rage shan aspirin saboda rashin wato lafiyar zuciya. Sojoji da dama a ma'aikatar sojin China sun taimaka wurin kawar da shingaye da masu zanga-zanga suka rufe titi da su a jiya Asabar. Karon farko da sojoji daga Bariki suka bada gudunmuwa tun lokacin da aka fara zanga-zanga a yankin mai cin gashin kansa na China watanni 5 da suka gabata. 'yan majalisa masu ra'ayin demokradiyya sun gaggauta yin Allah ware da wannan mataki a matsayin take dokokin Hong Kong wanda suka haramta wa sojojin China tsoba baki har sai gwamnatin Hong Kong ta bukaci a yi hakan a hukumance. Ana kallon wannan shawaran a matsayin wani sabon yunkuri da Beijing din ke dauka na ƙara ayyukan sojin ta a Hong Kong, matakin da ya huskanci bore mai yawa a makon da ya gabata biyo bayan mutuwar wani dalibi kuma mutuwar farko da aka fara samu tun lokacin da aka fara zanga-zangar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Iraki sun danna a jiya Asabar har kusa da wani yanki da aka kare da ke tsakiyar birnin Bagadaza, inda gine-ginen majalisar dokoki da ofisoshin jakadun kasashen waje a cewar jami'ai. Jami'an tsaron Iraki dai da na kiwon lafiya sun ce masu zanga-zanga sun kwace ikon wani yanki mai muhimmanci.
Labarin duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamayel Hikaya zan gabatar. Inda ni zan bada shawara ga mataimakin shugaban Najeriya Oshibajo, zan ce ya da kwallon mangoro ya koma aikin sa a majami'ar Radim, inji Imran Wadanas. Har yanzu Captain Balaji Birin na azalakin faduwar APC a Bauchi da rushe wasu zabuka kan tsohon gwamnan jihar MA Abubakar. Waɗannan da rayin dan majalisar wakilai Umar Kamba da ke cewa dan sauki ya sa aka zabe APC za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Batu rage mataimaka 35 a ofishin mataimakin shugaban Najeriya Yumi Oshibajo ya zama abun muhawara da wasu ke cewa ai irin hakan ya faru a 2003 tsakanin tsohon shugaba Obasanjo da mataimakinsa Atiku Abubakar da ya saba su kare nikar mulkinsu a 2007 da waka ba. Matsayar fadar shugaban kasa kan wannan batu ba haka ba ne. Dan a sakonni yanar gizo na mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce matakin dan rage jibgin nauyi ne kan gwamnatin da tsimin kuɗi. Shehu ya ƙara da cewa ai wasu adimin shugaba Buhari ma ba su samu dawowa ba a wannan sabon adin, kuma ma wannan mataki bai shafi yanayin gudanarwa na ofishin mataimakin shugaban ba. Sakataren walwala na APC Ibrahim Masari ya kare matakin da nuna ba abin da ya hada hakan da zaben 2023.
Dangantakar mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya da mataimakin shi babu wani matsala wadda har take cewa ta zo ta takara ta karya. Of course babu inda za a ce ana tare koda a gidanka tsakaninka da matarka koda ƴaƴanka wani bai ma wani laifi, amma dai bai kai matsayin abin da har za a ce ya fito waje ya gagari su sasanta tsakaninsu ko ko jam'iyyar ta shiga ta sasanta su ba, har sai ya fito ya zama jam'iyyar APC ko ko mataki na shugabancin Najeriya ya zama mishi matsala ba insha Allah.
Zan matsari abin da ake cewa su waɗannan mataimaka waɗanda watakila ma shi Yemi Oshibajo ke tare da su tun a Lagos tun da can ya zo da su Abuja, akwai waɗanda wannan lamari ya shafa su suka fita daga fadar shugaban ƙasa sa iya zama su ma ko ba su yi adawa ba dai ba za su na jin daɗin labaru na wannan gwamnatin taku ba.
A ta aida ma ko ba inda za a ce ka tara mutane wajen miliyan 200 kowanne sai IMA yanda yake so kowa sai ne sai ya ji daɗin abin da yake. Waɗanda suka wahala wajen kafa gwamnati inda muka samu aka yi mana ruwan ƙura'a. Mu yi kokari mu tabbatar da cewa jam'iyyar APC ta tabbatar da waɗannan mutanen sun dara sun ji daɗin wannan mulkin. Mu shi ne ke gaban ba wai magana waɗansu mutane a ce dole kowa sai kina ma inda ake abin nan din muna ganin cewa mu samu abin da ya kamata a ce mun samu ba a ce dole sai sun samu biyan bukata ko koko sai sun yi sun samu yadda suke so.
Wannan kenan ta bangaren fadar gwamnati da jam'iyyar APC mai mulki. Mai sharhi kan lamuran siyasa Imran Wadanas bai dan wannan dalilan ba, inda tabaronsa ya haska masa zabe mai zuwa. Yana mai cewa inda shi ne a matsayin Oshibajo da ma ya yi murabus.
Ba wani abu ya kawo na rikici ba, tunda shi ai Tinubu ya so ai Muslim ticket, shi kuma tsohon sanar president yake ganin akwai matsala hakan ba za ta iya ba. Ya kamata a ce kowane jinsi ko kuma kowane bangare a ba shi haƙƙin shi. To zaman da aka yi hakan ta kasance shi ya kawo suka samu rashin jintuwa, amma shi Ahmed Ahmed Bola Tinubu ya so kawai a ce shi aka dauka a matsayin mataimaki. To kuma har yanzu na san abin yana da bukata abin. Shine ake tunanin kunnu wuta domin a yi gaba da shi mataimaki na yanzu, shi kuma ya samu wurin zama domin in 2023 ta zo kaga zai samu sauki da kuma hanya, sai dai a mishi handin over kawai. To kaga me kun a ce tun ana magana cikin gida ko kuma a ce cikin daki, hatta fito falo, hatta fito tsakar gida, yanzu gashi tana nema ta fito waje. To ai dai nemi ya ja a ce kuma an ja shi a ƙasa, tunda an fi ƙarfin shi babu yadda zai kawo shi aka yi, sa shi aka yi. To mafi a ala shi ne haƙuri ya tara musu kayan sai ya miƙa musu, ya ce 2015 zuwa 2019 da aka yi Allah shi amfana, sai ya zanna lahiya ba tare da tsangwama ba.
Imran, me kake so ka faɗa? Shi mataimakin shugaban ƙasa ya yi murabus kenan kake ba da shawara?
Kai tsaye ba tare da an wahal da shi ba ko kuma an wahal da kai ba. Ni in ni ne abin da zan musu kenan. In na fahimci tunda faɗan ya yi ƙarfin shi, ai duk faɗan da ya yi ƙarfin ka, in kana so ka zanna lahiya, to ka yi haƙuri da wannan faɗan, ka ce a yi haƙuri. Duk wanda ke ƙasar nan ya san yadda aka yi mataimakin shugaban ƙasa na yanzu ya zo. Ai a hidimar siyasa ma bai siyasa. Shi ba ɗan siyasa ba ne. Shi malamin addini ne na Kiristanci. Coci ke gare shi babba gamsassa, wanda in za ka ɗauki lissafin cocin nan, in baka sa ta ɗaya ta biyu ba to ba ce ta uku. To tunda yana da abin.
Cocin Redeem.
Cocin Redeem ita ce mai tsuntsu.
Ba sakon da aka samu daga Garba Shehu ya nuna gwamnatin ce take so ta rage yawan jama'a da ke fadar shugaban kasa, saboda a rage kashe kuɗi da ake yi. Shi yasa aka samu waɗannan mataimakan na ofishin mataimakin shugaban kasa, aka ɗan rage nauyi.
Akwai mukaman da ba su da tasiri za a rage su, amma nan ne kawai za a ragewa. In ana so a rage, ai a ta yi ofisoshi da yawa a rage, a ta yi ofishin sakataren gwamnati a rage, a ta yi ofishin ministoci a rage, ofishin SASA da sauran mataimakan shi a rage. Shi dama ai bai cika mataimaka ba, shi mai girma shugaban kasa. To tunda shi mataimakin shi da saura sun rage, ai kamata in za a dauko ragowai a faro daga wani wuri, ko da bulala kanshi ake so ta sauka.
Imran, daukar shawaran nan taka koko matsayin nan zai yi wuya, don ba a samun jami'an siyasa a tarayya, bare ma fadar Aso Rock su yi murabus durin si, sai dai don cikar wa'adin tsarin mulki koko wa'adin mai duka. Har yanzu Kaftin Bala Jibrin na azalakin faduwar zaben APC da soke nasarar wasu daga 'yan jam'iyyar Bauchi kan tsohon gwamna MA Abubakar.
Tabbas ba mu ji daɗin abubuwan da suka biyo bayan hukunce-hukunce da ake a kan shari'o'i ba, amma a gaskiya shi ne wannan abu ya ɗauko salsala ne tun daga zaben da aka yi na fidda shugabannin jam'iyya, wadda shi gwamna mai ci na wannan lokacin Muhammadu Abdullahi Abubakar tare da shugaban jam'iyya na ƙasa a wannan lokacin John Oyegun suka cutar da mutanen jihar Bauchi akan murda abin da aka dama da shi wanda aka turo daga Abuja zuwa shugabanci. Suka cutar da mu, aka ba a yi zabe ba, aka rubuta abin da aka dama, aka yi Oyegun duk da korafi da muka kai ba su kula da mu ba, suka wadda suke so. Aka zo zaben fidda gwani na 'yan takara, mun yi campaign din mu, mun sai forms din mu, mun yi komai, ba a yi zabe ba. Aka harbi mutane, aka tada hankalin mutane, aka buga tuya gas ko ina, aka irga takardu na ƙarya na bogi. Shi wannan wanda ya zo daga Abuja ya cutar da mutanen jihar Bauchi, kuma Allah zai wa mutanen Bauchi sakayya a kansa. Da Adamu Oshomole ya karbi komai, muka yi korafi, particularly da ni da Dr. Yakubu Lami Ibrahim, Allah ji kanshi, aka watsar da korafinmu, aka yi abin da aka dama. Sakamako ya zo, gwamna ya faɗa zaɓe, yanzu wasu kujeru da aka cusa mutanen da ba su ya kamata a ba wannan takara ba, saboda ba su da takardun kwarai, kuma wasu ba su aka zaba ba, aka danna. Yanzu ɗaya bayan ɗaya muna asarar su a kotuna, saboda haka wannan babbar masifa ce ta same mu a jam'iyyar APC ta jihar Bauchi. Kuma wanda ya kawo wannan abun kawai danniya da murdiya da kwaɗayin mulki na shi gwamna mai barin gado Muhammadu Abdullahi Abubakar, shi ja mana wannan abun. Shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya san jihar Bauchi ta opposition ne, mun yi opposition, mun yi har Allah kawo mu ga karɓan kayan mu daga hannun PDP. Yanzu a ruwan sanyi an miƙa musu.
To amma Kaftin Bala Jibrin, idan ka duba daman sha'anin duk abin da aka ce magana na gaban kotu, kamar mace mai ciki ne, a iya nasara ko ba a yi nasara ba. Maimakon ku ci gaba da wannan ƙorafin yanzu, kana ga me zai hana ku ta riga ba ku daina ƙorafe-ƙorafe a halin yanzu?
To ai ba maganar ƙorafi ba ne, in baka yi maganin abin da aka yanzu ba za ka yi na gaba. Ai an mana cutar da sai Allah ɗaya sanya da za mu tashi daga wannan.
Sai dai ku koma gida kuma ku ƙara kimtsa jam'iyyar ku kenan.
To abin da ya saura kenan, kuma a yanzu haka ɗin wai wasu wanda suka cutar da mu wai suna tunkaho za su zo su ci gaba da shugabanci. Allah ya sauke ranar da Muhammadu Abdullahi Abubakar da shugabannin jam'iyya masu ci yanzu su sake tasiri a jam'iyyar APC a jihar Bauchi.
Gabanin zaben 2019 da Bala Muhammad na APC ya lashe a Bauchi, na yi wa tsohon gwamna MA tambaya kan ra'ayinsa ga Bala Jibrin da sauran waɗanda ba sa ɗanyen ganye da shi.
Kiyayya ne ba wai adawa ba ne. Akwai bambanci tsakanin adawa da kiyayya. Kiyayya mafi yawan lokaci za ka samu cewa hasada ce ke haifar da shi. daga ranan farko har zuwa yau adawa ake da ni. An katuna akwai lokacin da na ziyarci sarkin Bauchi, abinda na ce a wannan lokaci shine ko zagi na akai kar alama mun da zagi a fada wa duniya ayyukana na alkhairi.
Wasu mutane suna cewa kana da wuyar sha'ani baka iya ganuwa. Captain Balaji Brent ya nuna cewa kai kawai aikinka kawai kana cewa kai gwamna ne kawai na jihar Bauchi, baka hulɗa da jama'a, baka ɗaukar shawara.
To wannan watakila ra'ayin sai faɗa. Hakikanin gaskiya Bala Jibri yana cikin mutane na farko cikin wa'anda na yi takara da su da na aikawa saƙo na buƙatar musaddi da shi, kuma ɗan uwansa na kusa wanda ni abokina ne na shekaru dayawa Alhaji Abdulkadir Dahu Ibrahim, da ce masa ka nemi Bala ka yi magana da Bala, ina da buƙatar zan yi magana da shi. Kuma a ce wai a ne aikina na gwamna nake, eh ina da wuyar sha'ani. Babu inda za a kawo gyara ya kasance baka da wuyar sha'ani, saboda shi gyara abu ne mai wahala. Tun farin farko dama ka san ita jam'iyyar APC akan aƙida ta canji ta zo tun farin farko. To mafi yawan mutane ba su fahimci menene canjin da yake nufi ba. Da yawan mutane sun ɗauka cewa abinda canji yake nufi yau mun zo mun kawar da NPDP an maye gurbinsu da 'yan APC sai a ci gaba da gudanar da barna. To ni ba irin canjin nan zo kawowa ba kenan. Canji na gaskiya na zo kawowa, dole a toshe kafofin barna, dole a kaudar rashawa da cin hanci.
Shirin nan dai ya sha shiga Bauchi a lokuta da dama, don wannan takaddama da duk da shigar da ƙara kotu ba ta lafa ba. Yanzu sai ra'ayin ɗan majalisar wakilai Umar Abdullahi Kamba kan sauke fetur a tazarar kilomita 20 daga kan iyakar Najeriya, yana mai cewa an zaɓi APC don samun sauki ne.
Ya kamata hukumar Kwasta ita kan da dabita bincika, shi ma'aikatan suna aikin da aka sa su. In ba su yi a canza su a kawo wanda za su iya, amma ba a ce a hana kai a kai mai ba. In ba su yi sai a kawo su wanda ga iya, amma ba a ce wai a hana a arzamai ba giran mai. In ka ce ka hana a jami'ai giran mai, ka kuntata wa mutane. Don haka waka gwamnatin tamu ba ta kuntata wa mutane ta ba, kowa sani. Don haka ya kamata shugaba Buhari shi yi magana akan wanga abu. Gaskiya a jiya wanga abu da gaggawa bai ba.
Alhaji Umar Kamba, zuwa yanzu wani labari kake samu daga jama'ar ka waɗanda suka zaɓe ka kan wannan mataki da aka ɗauka?
Wasu suna bugo min waya, wasu na yin text, don Allah ya goyi magana game da wanga abu da gaggawa. Wallahi muna cikin matsala. Kaga yana iya haddasa ma 'yan ta'adda barayi su shigo ga gari, rashin wuta ga wuri. Za a yunwa sanadiyar wannan abin. Hamidu Ali da kai ne ya ce doka in ta kasance ta kuntata wa mutane ta, to aje ta gehe aka yi a yi abin da ya kamata. Amma sai ga shi magana shi da ta yi ba ta yi daidai ba, ga kuma yi abin da ake ci. In don ka tara magana da haraji na ko kai wani abu, duk wannan shirme ne saboda ka tara haraji. Amma kuma mutane na suna cikin matsala. Ni an kai ai wani ba mutum ya yi wahala, ya je ya ɗauko mai ya kurɗa nan ya kurɗa can, ma'aikata su tare nan wani su tare nan, dole na haisa tsada sai su haɗe gina ma. Mu yanzu wurin mu ana sai da galan 1,200 a ɗau mataki na gaggawa, don Allah a taimaka ma rayuwar jama'a. Wallahi mutanen mu suna cikin hadi.
Wato shi Hamid Ali yana cewa duk waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka tana yi ne saboda taimakon al'ummar Najeriya da tattalin arzikin Najeriya da tsaron Najeriya da hana fasa kwabi.
Duk yadda kake ƙoƙarin kawo ka farfaɗo tattalin arzikin ƙasa, to bai kamata ka sa mutum cikin ƙunci ba. Duk yadda ka kawo doka ka ji mutane na kuka a kan ta, to ka diba ta da gaggawa kuma ka gyara.
Masu sauraro, da wannan ra'ayi na Umar Kamba muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham, da Hassan Maina kaina wanda ya mana hira kan jihar Bauchi, sai kuma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin, ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A Najeriya, kamar wasu kasashen Afirka, biliyoyin naira ne ma dai ake warewa da ma kashewa a kasafin kuɗi domin gudanar da wasu manyan ayyuka irin su hanyoyi da madatsun ruwa da zimmar kawo sauƙi ga jama'a. To sai dai kuma, duk da irin kuɗaɗen da ake kashewa, wasu lokuta kulliya ba ta biyan kuɗin sabulu sakamakon tafiyar hawainiya ko watsi da ake da ayyukan, kamar yadda yanzu ke faruwa da wasu ayyukan manyan hanyoyi na arewa maso gabashin kasar. Alal misali, hanyar Numan zuwa Gombe da Jalingo zuwa Numan da kuma Yola zuwa Mobi na mako cikin irmanuniya na lalacewar hanyoyin arewa maso gabas, duk da cewa an bada kwangilar gyara waɗannan hanyoyi. Ga mala ta bakin wani ma'abocin bin waɗannan hanyoyi.
Sunana Aliyu Muhammad Tukurbin Kula. Yanzu da ka tashi daga Numan zuwa Lamurde ko daga Lamurde zuwa Gombe, wallahi goma ka mawe balwa shiga gengle wani ƙauye da ka san kogi ne zaka haye yafi maka alkhairi. Saboda baka tunanin cewa motar ka za ta fadi ko kuma za ta yi wannan, amma kana ga yadda trailoli da kananan motoci da manyan motoci yadda suke lalacewa a hanyar nan suke fadawa, mutum zai dibo dukiyarsa walau abinci ko dabbobi ko kuwa wani abu na nau'in kayan more rayuwa, amma da zaran ya zo zai wuce lami lafiya amma ba zai taba yiwa ba yana zuwa Numan din nan fargaba kenan, zaka ga mota ya lalace ya fadi. Waɗannan hanyoyi ba karamin cutar da mu talakawa suke yi ba, musamman ma mu masu tuka mota muke bin waɗannan hanyoyi.
A duk shekara akan saka waɗannan hanyoyi a kasafin kuɗi, amma kuma har shekara ma ta kare ba wani aikin a zo a gani, batun da ko ake ma zargin ƴan majalisu da rashin sa ido. Senator Abinus Dauda Yaro, ɗan majalisar dattawa ne da ke wakiltar mazabara Adama ta Kudu, ya bayyana abin da ke faruwa game da batun hanyar Numan zuwa Gombe.
Wannan ai shi shugaban kasa da kansa ya faɗa lokacin da ya kawo wannan kasafin kuɗi a majalisar tarayya, ya faɗa yace a wannan shekaran duk kudaden da aka zata za su shigo ba su shigo ba, saboda haka abinda suka fi ba da fifiko a kai sun fi ba da fifiko a kan biyan bashi, sun fi ba da fifiko a kan biyan albashin ma'aikata da kuma aikin yau da kullum. Amma waɗannan irin ayyuka kamar su hanyoyi da su na'urar lantarki kamar
samar da wutar lantarki,
yawwa waɗannan sai idan akwai rabuwan kuɗi tukuna kamin za a yi wannan. Shi yasa ya ce mana ba a yi waɗannan ayyukan ba, ko lokacin da muka je ziyara lokacin da kada ta karye a can kusa da Lasai Lamurde, mun tambayi ma'aikatan da aka ba su wannan kungilan, suka ce ai dalilin da yasa aikin nasu baya tafiya shine domin aiki da suka riga suka yi kayan zuwa an ba da certificate sun yi wannan aiki, to ba a biya su ba. To kaga dan kungilan din ba a biya su ba, ya riga ya kashe kuɗi ba a biya su ba, to aikin zai dan.
Ko a cikin kwanakin nan sai da wani ɗan majalisar dattawa Ishaku Abu ya buƙaci gwamnati da ta soke kwangilar da ta baiwa kamfanin RAS na sake gina wasu gadoji da mayakan Boko Haram suka lalata a arewacin jihar Adamawa, wato gadojin Kuzum da Dilicim da kuma Shuwa waɗanda ke ƙananan hukumomin Micika da Madagali. Ɗan majalisar dattawan wanda ya jagoranci wata tawagar jami'an ma'aikatar ayyuka da gidaje domin gani da ido ya ce abin takaici ne yadda aikin ke tafiya a yanzu, inda kodai daga cikin jami'an kamfanin da ke wannan aiki Gaye Sidimi ya danganta tafiyar hawainiyar ne da ruwan sama, sannan ya ce sai da masu ka shafi kusan shekaru biyu kafin a basu kudin somin tabi na ayyukan da suka fara.
Well, it is lack of payment, of advance payment. It took the ministry 2 years to pay the advance payment. It took them 14 months to approve the working drawings for us to enable us start the bridges. We didn't have the approval to start road work. I'm just a contractor. I follow instructions.
A martanin sa, Injiniya Saliu Abubakar na ma'aikatar ayyuka mai kula da shiyar Yola ya ce za su ci gaba da sa ido, kuma gwamnati a shirye take ta soke duk wani kungilar da ke tafiyar hawainiya.
On or before December this year, not Baba in writing, that the three bridges will be substantially completed. That is between 60% and 70% percentage. Because the abutment wall, the pier-to-pier caps will be raised, and all the precast beam will be ground.
Bayan magabatun hanyoyi, yanzu haka wani aikin da ke aza aya tambaya shine na batun aikin wutan Mambila da ke jihar Taraba, wanda kawai yanzu ba ma fara gudanar da aikin ba kamar yadda bincike ya tabbatar. Honorable Bashir Muhammad Bafe, dan majalisar dokin jihar Taraba ne wanda ya fito daga wannan yankin da za a gudanar da aikin, ya kobe na halin da ake ciki a yanzu.
Lallai ba wutan Mambila kamar ni kam a constituency na ma yake Angroje constituency, don gurin da abun yake ana kira shi Baru a Kakara ward, to Kakara ward kuma a karkashin Groje constituency take. Mu dai har yanzu muna kira da babban murya a zo a yi clearing hanya, a bude hanyoyi, a je wurin din a samu masu zuwa su yi dam din ma su samu inda za su bi su je. So har yanzu kam a zahirin gaskiya yana tafiyan hawainiya, ba za mu fita a duniya mu ga wa duniya wai ana yi alhali ba a yi ba fara ba. To harin Allah ya sa da rabo za a yi, to muna kira da gaggawa su zo, muna kira da babban murya don Allah su yi gaggawa su zo su fara abun nan don yaran mu za su samu ayyuka daban-daban, ma atajiran mu masu sana'o'i daban-daban za su samu, su masu kawo siminti, masu kawo rodi, masu kawo mai, ai supply a wurin duk wannan za su samu. So zaka ga tattalin arzikin al'ummar mu ya bunƙasa.
To sai dai ku ga in gani kashin gwamnatin Buhari irin su ambassador Hassan Jikado da ke ma zama jakarin Najeriya kasar Trinidad da Tobago na ko zagin gwamnatin jiha Taraba da cewa ita ta ka tsaiko a wannan aiki na Mambila.
Rashin haɗin kai gwamnatin jiha din nan, amma yanzu dai sun fara karkatowa suna kallon cewa yanzu dai abinda gwamnatin tarayya take kokari ta yi din nan sun fara karkatowa. Muna dai muna sa ido muna kallo abinda suke yi don dama abin buƙatar su shine tunda sun saba da irin wannan badakala aje a samu kuɗi a cinye. Gwamnatin Buhari kuma ba irinsa bane.
Ita ma dai gwamnatin jihar tuni ko ta maida nata martani game da zargin cewa ita ce ta kawo wannan tsaiko. Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnatin jihar ta fuskacin hakokin siyasa ya ko bayyana hakikanin abin da ke faruwa.
Kai aikin ma ta yaya za a yi? Ai idan an ce za a yi wannan aiki kuma federal government suna da niyyar tsakaninsu da Allah za a yi wannan aiki, na farko mu ga suna mana hanyoyi. Ba hanya da me za ina za su bi su kai kayan aikin. State government ne ma suke ta maintaining wannan road. To amma da daga Gashaka zuwa Gembu awa ɗaya da rabi ne, yanzu sai kai awa uku. Ta ina ne za su bi da kayansu su je su yi aikin dam ne? Daga Gembu Konguruje zuwa site na dam ɗin awa hanya ne?
Wadda gila gwamnatin ku ne ba ta ba da haɗin kai, shi yasa yanzu abin ke tafiya.
Haɗin kai shi ne sai state government ta ɗauki kudin ta je ta ba federal government bashi ne ko menene za ta yi? Ai state government kam tana welcoming federal government ta zo ta shigo ta yi mata hanyoyi. Yanzu kwanakin can last 3 years or so hanyar Mambila nan ya yanke gabaki ɗaya, state government ne ta je ta yi geran wannan hanya. To irin wannan azo a ce za a yi dam, za a yi dam, za a yi dam, ina hanya? Fada ma kanmu gaskiya, kar mu dinga yaudaran mutane.
Shi ko sabon minista makamashi a Najeriya Injiniya Salim Amman wanda dan jihar ne ya ce sai nan gaba ne ma za a fara aikin wutar Mambilan, sabanin maganganun da ake yi a bayan cewa aiki ya yi nisa, inda ko minista ya danganta lamarin da rashin gaskiya.
Na farko dai abin da na sa gaba shi ne na ga cewa ma an je site, an je yadda aka ce, inda aka ce wannan Mambilan inda za a yi aiki. Amma isa gujin a fara aiki yanzu ita na sa a gaba shi ne kamar a je a share fili a nuna cewa za a fara yin wannan aikin.
To yalla bai ko sai yaushe za a soma wannan aiki?
Ba tare da ba da daɗewa ba insha Allah. To in ka tuna kwanakin baya Turawa sun zo daga wanda suka ce za su ba mu taimako kuma za su yi aikin, sun zo sun duba gujin sun koma. Yanzu dai kaɗai abin da ya saura shi muka yi jira su sake mana taimako na farko wanda zai zo mana su mu fara aiki. Jimawa ba dama abin da ya dan bata lokaci ya rashin fahimta tsakanin ita gwamnatin jiha da na tarayya. To cikin ikon Allah alhamdulillah a wannan zuwan nawa dai kafin mu fara shi gwamnan tun da ya ga shi ma cewa dan jihar ne kuma aka
ga masu sharhi da fashin baki irin su Malam Yakubu Musa Uba na ko ganin akwai buƙatar shugaba Buhari da ke tafiya yana dubi domin gudun kitso akan gurkuta.
Mutanen North East ne muna godiya sosai ga shugaba Muhammadu Buhari, abin da ya yi North East musamman ƴaƴan da ɗauka aiki ya ba su manya-manyan mukamai kuma da kwangilolin da aka babbayar a North East musamman lokacin first time nashi. Amma abin duba aka ce fa an kana da kyau ka haɗa da wanka kuma waiwaye abin tafiya don wasu ayyukan nan fa sun tsaya. Uwa kuma ga wannan kwangila na Mambila wannan wanda zai kasance babban liga sun zai bari kusan a ce ba fara aikin ba. Ya dage ga an fara wannan aiki musamman na hanyoyin an gama na Mambila kuma an kusa haɗawa don in ya bullocin da ya tafi dai musan ya bar liga.
Kawo yanzu gwamnatin APC da ta dawo alƙawarin kawo sauyi ga 'yan Najeriya tuni ko ta lagume wa'adinta na farko na shekaru huɗu tare ma da soma shiga na biyu wanda ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko shin za ta cika alƙawarin da ta ɗauka ko kuma a'a. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola.
Madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murar Amurka birnin Washington DC. Masu sauraro anan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarti shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyin su, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Shirye-shiryen VOA Africa daga